الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركم بديونا يمشي نرى نر جمعة نوغوتا شرند تقوس تقوس كودة ترى شرند تقوس كودة ذل قيدة hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1428, wanda kuma shi ne daidai da nawa, takwas, bakwai ga watan sha daya ko sha biyu, kai bakwai ga watan sha biyu miladiya ta 2007, wannan majalisi mai albarka inda muke cikin tafsirin suratul rahman. A yau kuma za mu karkare wannan sura ta hanyar fassara ayoyinta na ƙarshe insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاقتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
الله مدوكين سركي يتي قبل صفنت الجنة يتي ومن دونهما جنتان، bayan waɗancan guda biyu kuma akwai wasu aljannatan guda biyu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, to da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku aljanu da mutane kuke karyatawa? Mudhammatan, baƙaƙe kirin guda biyu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ko aljanu da mutane? Fihima aynani nadhakhatan, a cikin su waɗannan aljannatai guda biyu akwai idan marmaro na ruwa guda biyu, nadhakhatani, masu ƙuƙugo da ruwa. فبأي آلاء ربكما تكذبان دوت نئما تي daga cikin ni'imomin ubangijinku ke karyatawa فيهما فاكهة ونخل ورمان أتكين سو أقوي كايا مرمري دبينو درمان فبأي آلاء ربكما تكذبان تود وجني إما شيء كتكين إما من أبين جنكو كي قرية تاوافو الجنود متاني فيهن أتكين وأنن الجنتين خيرات حسان أقوي ماتا masu kyan halaye masu kyan sifofi fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kike karyatawa hurum maqsuratun fil qiyam farare ne masu farin ido a gurin farin masu bakin ido a gurin bakin maqsuratun fil qiyam ababan tsarewa a cikin haimomi فبأي آلاء ربكما تكذبان دوجه نئما شي daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ku aldanu da mutane lam yatmithunna insun qablahum wala jan gabanin mazajen su na aljanna wani mutum ko wani aljin bai taba taba su ba fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban dawace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa muttaki'ina masu kishin gida ne suna golewa ala rafrafin akan wasu shimfudu na gado mai kadawa hudrin koraye wa abqarin hisan da wasu dardumomi masu kyau na garin fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa tabaraka ismu rabbika dil jalali wal ikram sunan ubangijinka ma'abocin girma da karamci albarkatunsa sun yawaita waɗannan sune aljannatayya guda biyu bayan mun ji sifofin aljannatayya biyu na farko sai Allah ya ce wa min dunihima banda waɗancan akwai wasu biyu din ma to anan ne malamai suka yi sabani waɗannan biyu da za a yi bayanin su ko da aka yi bayanin su a cikin waɗannan ayoyi su ne sama da na farko ko ƙasa da na farko wasu malaman suka ce wa min dunihima wannan ana nufin su ne sama da na farkon ai ko kuma ana nufin kusa da na farkon daidai da na farkon ai aqrabu minhuma kusa da su kamar yadda Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wato waɗancan da za a ba mu waɗancan aljannatayya biyu na farko za kuma a ƙara musu wasu kwatankwacin su guda biyu haka wasu malamai suka fassara wa min dunihima amma wasu daga cikin su sun ce ma'anar ayar wa min dunihima da wasu aljannatayya guda biyu da basu kai na farko ba saboda kalmar duna a harshen larabci tana nufin ƙasa abinda duk aka ce haza duna haza wannan duna haza ana nufin ƙasa da shi yake a matsayi ƙasa da shi yake a martaba kamar mutum ya yabe ka ya kuzuzuta ka sai ka ce da shi ana duna ma ta kudu ana ni ban kai matsayin da kake faɗa ba kaga anan kayi amfani da kalmar duna saboda haka suka ce duna kishiya ce ta fauka ce fauka sama duna ƙasa ce haza duna haza sannan kuma a larabcin aka ce haza duna haza ai aqrabu minhu shi yasa waɗancan malaman suka fassara duna da cewa suna kusanci wajen martaba wasu malaman suka ce a'a ana nufin basu kai waɗancan to malamai kamar ibnul qayyim a cikin littafin sahadil arwah ila biladil afrah kuma shi kansa Ibn Kathir a tafsirinsa sun faɗi fifikon waɗancan aljannatayya guda biyu da aka fara ambata a kan waɗannan da aka ambace su daga baya sun faɗi fuskokin fifikon biyu na farko a kan biyu na ƙarshe wajen guda goma wato na farko sun fi na ƙarshe ɗin ta fuska goma fuskokin nan goma su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ishara daga cikin su, ya ishara da su a cikin Alkur'ani a cikin waɗannan ayoyin. Na farko, Allah maɗaukakin sarki a waɗancan na farko da ya tashi sifanta itatuwan da suke ciki, bishiyoyin da suke ciki, sai ya ce zawata afnanin, masu kayan marmari ne iri-iri, bishiyoyi ne masu rassa daban-daban. A wancan karon mun yi bayani cewa da aka faɗi rassa a nan ba wai rassan ake nufi kadai ba, ana nufin rassa ne waɗanda suke ɗauke da ‘ya’yan itatuwa. Yawan rassa ɗin shi zai nuna maka yawan ‘ya’yan itatuwan da suke ɗauke da shi. Sannan kuma da shimfiɗaɗɗiyar inuwa, wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin da ya ga magariyar tukewa a cikin hadisin Mi'raj, yace ya ganta yasiru raqibu tahta zilliha 100 sana, mahayin doki zai yi tafiya karkashin inuwar ta tsawon shekara ɗaya. Kaga wannan shimfiɗaɗɗiyar inuwa din da wannan yawan ‘ya’yan itatuwa wani fifiko ne, wata daraja ce wadda ba a faɗe ta a nan ba. A nan an sifanta su da cewa zawata afnan, ba a bata wannan sifar ba. Kaga fifiko na farko. Fifiko na biyu, a can Allah ya ce fihi ma ainani tajriyani, cikinsu akwai marmaru ko idanuwar ruwa guda biyu waɗanda suke gudana. A nan kuma mai Allah ya ce fihi ma ainani nadakhatani, a cikinsu akwai idanuwar ruwa masu bubbuga. Malamai suka ce idan ruwa wanda yake gudana ya ɗara wanda bubbuga kawai yake, ta yi bubbuga yana cika gurin ba a ga alamar raguwa, amma bai kai ga gudana ba. Wannan kuma bubbuga yake yi, sannan kuma yana gudana. Kaga wannan shi kansa fifiko ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a waɗancan aljannatayya guda biyu. Na farko bai sanya su a cikin na biyu ba. Sannan kuma a can Allah maɗaukakin sarki ya ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan, to a cikinsu akwai nau'i biyu, kala biyu na kowane irin kayan marmari. Zaka samu mai tsami-tsami, zaka samu mai zaki, zaka samu busasshe, zaka samu ɗanye, zaka samu kowane irin kayan marmari. To akwai kala a jikin bishiya ɗaya, zaka tsinki wannan, zaka tsinki wannan. Kaga wata falala ce babba. Amma a nan mai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman, ba a ce fihi ma min kulli fakihatin zawjani ba. Kaga a wancan an faɗi cewa akwai kaloli guda biyu da kowane ɗan marmari yake da shi, amma a nan ba a faɗa ba. Kaga wannan ma fifiko ne na uku. Fifiko na hudu, a can Allah ya ce muttaki'ina ala furushin fata'inuha bi istibrak, suna kishingiɗe, suna kolewa, suna jin daɗi akan wasu shimfiɗu waɗanda kwalliyar cikin shimfiɗin ta alhariri ce, ko kuma kwalliyar cikin shimfiɗin mai tsananin kyau ce. Kaga a can Allah maɗaukakin sarki ya sifanta ciki ɗin, wanda zai nuna maka wajen ya fi ƙarfin ma a baka sifar, ya fi ƙarfin a sifanta shi. Shi yasa malamai suka ce idza kana hadhihi bata'inuha fa kayfa yakunu zawahiruha, idan har nan wannan cikin ne ake gaya maka na istibrak na alhariri, to ya kenan zahirinta, kenan yaya shimfiɗar, wato fuskar shimfiɗar kenan za ta zama. Babu shakka ken da za ta yi sai ya ɗara wanda aka gaya maka. Amma a nan Allah kawai sai ya ce muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan, rafraf shimfiɗa da ake yi akan gado, shimfiɗar gado ita ce rafraf, sannan kuma gadon ya zama mutadalli, irin wanda yake lilo ɗin nan da mutum, gadon da za a hau yana lilo da kai. Sannan kuma wa abqariyyin, da dardumomi hisanin masu kyau. A nan Allah bai faɗi cewa bai ɓoye ma sifar ba, don wani lokaci ɓoye abu ba a faɗa maka shi bai nuna maka, yana nuna maka girmansa kawai ka suranta duk abin da za ka suranta na kyau da kwalliya da ado, duk abin da zai zo a kwalwarka ka suranta, abin ya wuce nan. Shi yasa ma ba a gaya maka ba. Wannan yana daga cikin uslubul qur'ani, ɓoye wani abu idan ya zama girmansa ya kai girma. كما ان الله يكي شاء فغشيهم من اليم ما غشيهم با اما فإيرن روان با سيكا شي وانا ابو نروا كوي يعني اللبس وانا ابو كسورة تقرمان ابو كسورة بانصوران ابو كسورة تايدا ككيسو ابو ياوش ابو الوركة فشيسا چند اكا تايسي اكا فإتشكين kwalliyar da take can ciki ba a faɗi kwalliyar zahiri din ba saboda girmanta amma anan sai aka gaya maka duk kwalliyar yadda take kaga wannan ma fifiko ne ita ce fuska ta uku ta hudu fuska ta biyar Allah sai ya ce wajanal jannataini dan ninannin ƴaƴan itatuwan waɗannan gonaki biyu na farko Allah ya ce a kusa kusa suke ana a duk yanayin da mutum yake zai iya tsunko abin da yake sha'awa ya ci sawa'un a tsaye yake a zaune yake a kishingide yake a kwance yake ba sai ya sha wahala ba wajanal jannataini dan amma anan an faɗi irin wannan ba a faɗa ba kaga fifiko na nawa kenan na biyar fifiko na shida matan aljannatai biyu na farko ya Allah ya sifanta su fihinna qasiratu dharfi بسم الفائل قاصرات cikin su akwai masu takaita gani wadanda ba sa kallon wasu mazaje ba da su ba sa wasu mazaje ba sa birge su ba sa sha'awar su kamar yadda muka faɗa a wancan lokacin matar aljanna ce duk a aljanna din nan babu wani abin da ya kai kyanka babu abin da nake so irin ka amma a wannan aljannatai biyu na ƙarshe sai Allah ya ce me hurun maksuratun ababen tsarewa a can su suka tsare kansu sifar tasu ce a nan kuma tsare su a kai akwai bambanci ko babu waɗancan halinsu ne haka ɗabi'arsu ce haka a fili waɗannan kuma tsare su a kai ka ganna mafifi sannan kuma a waccan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su su waɗannan mata ya ce ka annahunna al-yaqutu wal marjan kai ka ce su yaqutu ne da marjan waɗannan duwatsu masu daraja masu haske masu kima a idanu amma a wannan aljanna an faɗa da aka ce hurun maksuratu fil qiyam ba a sifanta matan ba ba a baka wata sifa ba wannan ma fifiko ne fifiko na takwas Allah sai ya ce a ƙarshen bayanin waɗanda za su cancanci waccan aljannatai guda biyu na farko sai ce hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan ihsani kuma kamar yadda muka faɗa shine kololuwar ibada mutum ya kai tikewa wajen tsoron Allah da halartu girman sa kenan ya kai matsayin ihsani muka ce akwai martabatul mushahada akwai martabatul muraqaba sai aka ce waɗanda suka kai wannan matsayi su ne za su samu wannan sakamako kaga wannan alama ce da take nuna wancan sakamako ne na manya-manya al-muqarrabuna da Allah ya faɗa su ne za su samu wancan sakamako sannan kuma sauran yakubayi su kuma a ba su waɗannan wa min dunihim adin da Allah ya faɗa domin duk wanda ya kai cika ya kai matuƙa ga kamala to sakamakonsa ba zai kai matuƙa ga kamala sannan abu na tara ko kula Allah maɗaukakin sarki sai da ya fara faɗar waɗancan ɗin sannan ya biyo baya da ambaton waɗannan biyu na ƙarshe shi kansa gabatarwar tana nuna cewa su waɗannan biyu na farko suna da fifiko akan waɗanda za a faɗa daga wanda aka faɗa daga baya sannan kuma Allah ya sanya su sakamako ne ga wanda duk ya ji tsoron Ubangijinsa kamar ana nuna cewa mafi girman sakamako da mutum zai samu shine waɗannan aljannatai idan ya samu wato kamala ta tsoron Allah a zuciyarsa sannan fuska ta goma shine kalmar da Allah ya faɗi da ita a wajen sifanta wannan wa min dunihima kalmar duna tana zuwa da ma'anar ƙasa da su sannan kuma irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya taho da bayanin da kuma abubuwan da ya ambata a can ya ambata a nan zai nuna maka cewa duna ɗin lallai ana nufin waɗannan aljannatai ya ƙasa suke da waɗancan biyu na farko. To waɗannan su ne a taƙaice abinda malamai suka faɗa na fifita aljannatai ya biyu na farko akan aljannatai ya biyu da Allah ya faɗa a nan, wannan yake nuna maka aljanna hawa-hawa ce. Daga cikin irin abinda zai ƙara tabbatar maka da wannan wani hadisi na Al-Mughira ibn Shu'bah da Imam Muslim ya rawaito shi a cikin littafinsa, inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa sa'ala Musa rabbahu ma adna ahli aljannati manzilatan. Annabi Musa ya tambayi ubangijinsa cikin in aljanna waye matsayinsa yake shine na ƙarshe, shine na ƙasa, daga shi babu ƙasa da shi. Annabi Musa ya yi wannan tambaya, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce huwa rajul yaji'u ba'da ma udkhila ahli aljannati aljanna, tun ne zai zo bayan an gama shigar da ƴan aljanna aljanna, an gama shigar da kowa aljanna, shine na ƙarshe. Misali ne ya tsare shi laifin kuka ne Allahu a'lam, sai a zo da shi shi ma aljanna zai tafi. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce udkhil aljanna, je ka shiga aljanna. Fa yaqulu ay rabb wa kayfa, ta yaya zan shiga aljanna, yaya aljannar da za a bani take. Wa qad nazala an-nasu manazilahum, shi alhalin ya ubangiji kowa ya kama gidansa. Wa akhadhu akhadhatihim, kowa ya tafi da rabansa, gidan wa zan tafi. Yana ga an cika aljanna, shi ne da ƙarshe zai je rasa gidan da zai kwankwasa ya shiga. Sai a ce da shi a tarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min al-muluk min mulukid dunya, za ka yarda a baka girman sarauta ta aljanna kamar sarautar wani sarki mai kasaita da sarauta na duniya? Duba wanda ya fi kowa sarauta a duniya, ɗauko zamanin ba wai irin yanzu ba da aka dandasa ƙasashe, kowa ɗan wannan guntu a kamar irin sa Annabi Sulaiman misali, ranga kawo wani shugaban ƙasa ka halarto can da nisa, zai ka tuno a ai ga Annabi Sulaiman wanda ya mallaki mutum da aljanna da tsuntsu da dabba da kowa da kowa. An gane ko? Sai a ce da shi ka yadda a baka irin wannan matsayin da wannan sarautar? Su ce raditu rabb, ya Ubangiji na ayyanta, waye zai ce bai yadda ba? Sai Ubangiji ya ce laka zalika wa mithluhu, an baka wannan kuma an baka kwatankwacin sa ƙari, to ninkin biyu kenan. Wa mithluhu an kuma ƙara maka kwatankwacin wani ribi nawa kenan? Ribi. Faƙala fil khamisa, na gaya masa ribi biyar ɗin, sai ya ce raditu ya rab, Ubangiji ai na gamsu. Faya kuru, sai Ubangiji ya ce da shi laka hadha wa asharatu amsali, an ƙara maka kamar an baka wannan kuma an ninka maka shi sau goma. Wa laka mashtahat nafsuka, kace kuma duk abin da ranka yake so kawai an baka, kawai itinani mai kake so an baka. Wannan fa shi ne adna manzilatin fil jannah, shi ne na ƙarshe, shi ne ɗan auta, shi ne wanda bai samu gatan da wasu suka samu. To mun ko wannan muka samu, alhamdulillah. Amma ya kamata mu roƙi ta sama, idan ana roƙon Ubangiji da babban masaki ake roƙo. To idan muka yi ƙasa ɗin sai mu zo, amma ka roƙi kamar nan kuma kai ƙasa, abu ba zai kyau ba. Ka roƙo ta saman, aka yi ƙasa da kai, ce a haɓa aika yi ba daiwa, ka zan da yi wuri sai ka ji ka kuma a inda kake so. Amma ka ɗauko ƙarshe kuma aka ce a wannan aika biya maka yawa, to kaga babu kenan Allah kiyaye fa qala musa fa a'la manzilatin ya rab to naji ta karshen ta farkon ta karshen fa Allah ce ulaiikal ladina aradtu gharastu karamatahum bi yadi wa khatamtu alaiha falam tara aynun wa lam tasma udhunun wa lam yaqtur ala bali bashar قال ومصداق ذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأن أي بيان بذيهما شيء وأن النكسني النبي موسى أبنجي نسبا فا وأن دي بقوة ألا يشيد الشيء وأن ننسوني وأن نينك ندسى مسكرم تنسدح النونة ني khatama akan ta akan wannan karamci na sa stampi ido bai taba gani irin abin da zan ba su ba kunne bai taba ji ba bai kuma taba darsuwa akan zuciyar wani mai rai ba wannan shine gaskiyar fadar Allah fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun babu wata rai da ta san irin abin da Allah ya tanada musu ya koye musu na jin dadi sakamakon abin da suka kasance suna aikata wanda yake shine na kolin da kokoli wanda san ba da shi babu shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace in kun ji an yi kiran sallah to ku roƙa mu wasila ku salati ku roƙa mu wasila fa innaha darajatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah fa arju an aquna shi idan kun ji kiran sallah ku yi min salati ku roƙa mun wasila wannan wasila din wani matsayi ne a cikin aljanna wanda bawa guda ɗaya daga cikin bayin Allah shi zai cancance ta ita ce mafi ƙololuwar aljanna bawa ɗaya ne zai cancanci wannan cikin bayin Allah ina fatan da bani ku roƙa mun wannan wasila to wannan kaga yana nuna maka aljanna hawa hawa ce wata tafi wata ko ta ƙarshen kunji yadda siffanta take to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa min dunihima bayan waɗancan guda biyu waɗanda aka ambata akwai wasu aljannatayya guda biyu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ke karetawa kuma hadisi ya gabata inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda yake cikin as-sahihaini jannatani min dhahabin aniyatuhuma wama fihima wa jannatani min fidda aniyatuhuma wama fihima to kaga wannan ita ce jannatani min fidda din ta azurfa da komai a cikinta na azurfa ne to shi ne Allah madaukakin sarki yace mudhammatan wato masu bakake ne kirin saboda shayarwa da ake yi wa bishiyoyin da ruwa ya sa sun yi kore koren ma har ya kai ga yin baki zaka ga wannan yake nuna maka yawan bishiyoyin da kuma irin yawan ganyayyakin da suke gurin da yadda suka kai matsanancin kore har ya zama koren yana ba da launi iri abin nan launin baki Allah madaukakin sarki yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ke karyatawa yace fihi ma aidani nadhakhatan daga cikin su akwai idan marmaro guda biyu waɗanda suke bubbuga suna bubbuga babu yankewa babu tsautsautawa babu magaitawa bubbuga suke duk abinda ake yi ba a ciki ko ake amfani da shi baya sa su rabu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban فيهما فاكهة ونخل ورمان أتكين سوى أقوي أم مرمري أقوي دبينو أقوي رمان ندك تيوى دبينو دا رمان سنة تكين فواكه أما أكا أمبتشيسو بايان أن أمبتش أبن يكون شيسو كلمر فاكهة تاكون شي نخل تاكون شي رمان أما أقوم سي أكا ساكي أمبتنسو لأنونا مكا كارم مطيين وأن إتاتوا سكي دشي أكا سورين يا إتاتوا sai aka ambata aka ware su da ambato aka yi aqful khas ala al'am dan aljanna suna cin kayan marmari suna holewa da abinda Allah madaukakin sarki ya ni'imta su da shi a cikin aljanna. Idan sun ci abinci ba in suka tashi biyan bukata gobe ne za su yi, gumin nan shi ne zai fitar da abinda yake cikinsu, kuma gumin nan ƙanshin almiski yake. Haka ba gumi ne da za a yi ta yi ana wari ba ana tuni, gumi ne da ƙanshi kuma yake yi. Saboda haka babu maganar gudawa ko ciki ya lalace a aljanna. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce fihinna khairatun hisab, a cikinsu mai da muka faɗa a wancan darasin, fihinna kaga jam'i ne, wanda kuma a farkon karo ana magana ne akan aljannataya guda biyu, da aka yi suka zama hinna kuma bayan ana magana akan abu biyu. Shi ne malamai suka ce da su waɗannan aljannataya guda biyu ɗin a cikin aljannatai suke. Sauraka, ko da an baka aljannatai a cikinsu za a baka waɗannan guda biyu ɗin. Sauraka, a iya cewa fihinna a cikin aljannatan da aka baka akwai khairatun, mata masu kyawawan halaye, masu alkhairi da yawa, mace wacce take ta kwarai, sannan hisanun, masu kyawawan halitta waɗanda babu makosa tattare da su. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana faɗa a cikin Sahih al-Bukhari hadithin Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais, Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwa'a 'arduha 60 milan fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharina yatufu 'alayhim al-mu'minun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aljanna akwai wani tanti na lu'lu'u, da aka yi shi da dutsen lu'lu'u mai haske, mujawwafa, mai faɗi cikinta, mai faɗin gaske, arduha 60 milan, faɗinta ya kai mil 60, tanti ne guda ɗaya, fi kulli zawiyati, a kowane kowace kwana daga cikin kwanonin wannan tanti Allah ya aje masa iyali. Waɗannan ba sa hangu waɗancan, waɗancan ba sa hangu waɗancan. Ya tsufu alaihimul mu'minin, ya tsufu alaihimul mu'minun, mu'minai suna kai kawo akan waɗannan iyalin nasu, su je nan su je nan, waɗancan ba sa gano waɗannan, waɗancan ba sa gano waɗannan. Allah tattara gaba ɗaya ba mutum. Allah ya samu dace. Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su kuma da cewa hurun maqsuratun fil qiyam, hurun fararen idanu ne a inda farin yake, sannan kuma su tsananin bakin ido ne a inda bakin yake, su ne hurun laini. Kalmar al'in tana nufin kuma idanun suna da girma, waɗannan sifofi ne daga cikin irin sifofin da namiji yake so mace ta zantana da shi. To Allah maɗaukakin sarki ya tanade su tattare da matan aljanna, sannan ya ce maqsuratun fil qiyam, ababen tsarewa ne a cikin tenti, ba mace ba ce wacce take mai yawan yawo, kullum ƙafarta tana titi. Wannan ko a ɗabi'a ta mutum ta nan duniya, mutum ba zai so matarsa kullum tana titi. Matar da ba ta son yawo ta fi soyuwa ga namiji sama da matar ta. Ko mace mutum zai aura aka ce ai kullum ka je tana gidansu ba ta, sai ka fi samun nutsuwa a kan a ce kullum ka je za ka ganta a layin nan layinsu. Haka wannan ya sa ka samu wani shakka, ka samu wani ɗan susa a zuciyarka. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta mata aljanna da cewa suna cikin tenturansu ba inda suke zuwa. Yana daga cikin abin da Laraba ma a jahiliya suke yaban mace da wannan, kamar yadda wani yake cewa yazurnaha jaratuha fi baitiha, yazurnaha jaratuha fi baitiha, maƙotanta su suke zuwa su ziyarce ta, fata'tallu an itiyanihinna fatu'zaru, ita kuma ba ta yawan fita ta jenan kuma ana yi mata hanzari, ana yadda da cewa haka ɗabi'arta take ba mai son yawo mace, don haka dan ku ganta gidan wance da wani ba, kada ku zarge ta da wani. To shi yasa Allah ke cewa to irin waɗannan mata Allah maɗaukakin sarki zai hore muku su a aljanna in har kun yi da'a kun yi biyayya. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da sifanta waɗannan mata da cewa lam yathbutunna insun qablahum wala jan, wani mutum ko wani aljani gabanin mazajensu na aljanna bai taɓa shafarsu ba, bai taɓa kusantarsu ba. Wannan kamar yadda muka faɗa a wancan satin, shaida ce da take nuna aljanu ma in suka yi wa Allah da'a za su shiga aljanna. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji ke gare ta. Wani ya bugo waya yake cewa matar shi ta ce to ku fa ku ake ta faɗan ni'imomin ku, ko ba a faɗi namu, ba a faɗi na mata ba, su in sun yi biyayya meye za a ba su, saboda haka ana ta faɗan naku kuna ta kambara. Kasan irin wannan yana sa mata kishi, da sun ji ana hurul idi ba sa son kalmar hurul idi din ta ce to ai na farko dai duk sauran ni'imomin da aka faɗa ai tarayya za a yi, duk abubuwan da Allah ya faɗa din nan a baya, ainani na sakhatani fakihatun wa nakhlun wa rumman, ai duk tare za a ci, kowannan kawai Allah zai saki aljanna ya baki bai isa ba. Sannan kuma kina tare da mijinki wanda Allah ya bashi wannan siyada ne, ya bashi wannan sarauta ne, a kike ma sarauniya ce, sannan kina zaune ana miki hidima, sai dai ki ce ayi kawai abinda kike so kawai za a. Sannan kuma Allah ya cire gilli, ya cire hasada, ya cire kishi, haka ba ki da damuwa. Wannan ma wata ni'ima ce, kasancewar in ana magana za ka ci kamar da namiji ake, na farko dai munan duk mazan ne nake gani, ni ba na ga mata, saboda haka ga waɗanda nake magana da su da wannan labiri zan yi ta magana. Wannan abu na biyu, shi kansa Alkur'ani yana yin wannan mimbabin taglib, kasancewar maza su suka fi yawa, ko kuma a ce maza su suka fi rinjaye, su suke da kawama, shi yasa Alkur'ani in ya tashi sai ya yi magana da sigarsu. Amma kuma ana nufin har mata din su ma suna ciki. To shi ne Allah ya ce muttaki'ina, suna kishingida ta jin daɗi, ba ta rashin lafiya, ta jin daɗi, ta hutu, ta holewa, ala rafrafin, akan wasu shimfiɗu waɗanda aka yi su akan gado. Rafraf, raf, rafa shimfiɗa ce da ake shimfiɗa ta akan gado, musamman irin gadan nan as-sarirul mutadalli, gadan da yake lilo, a shimfiɗa masa shimfiɗa, kwanta a kai ga su a shingiɗe a kan fudu, gadan kuma yana lilo da su. Hodrin, waɗannan shimfiɗu koraye, Larabawa suna sha'awar launi kore, kuma launi kore dama yana da ban sha'awa a ido sama da ja da wani launi da ba shi ba, saboda haka Allah ya sifanta launin shimfiɗar da za a yi musu koren launi ne, wanda za su gani su ji daɗi, suna kan waɗannan gadaje, gadajen suna lilo da su. Wa aqqariyin hisan, aqqariyin wasu malamai suka ce ana nufin busu, wato shimfiɗu ne, dardumomi ne, waɗanda suka kai matuƙa ga kyau, suka kai matuƙa ga kyau. Kalmar aqqar ko aqara, wasu suna cewa wani wadin ne, Laraba suna cewa akwai wani rafi na aljanu ko wani gari na aljanu wanda suke kiran shi aqara. Duk wani abu in ya kai matuƙa ga kyau, yayi kyau kyau na garari, sai a ce kamar a can aka yi shi, ka annahu min san'atil jinni fi wadin aqara, kamar aljanu ne suka yi shi a wannan wadi, haka larabawa suke sifanta abu in ya kai matuƙa da kyau. Sai zama da kalmar abdariyin ana sifanta duk wani abin da ya kai matuƙa da kyau, saboda haka muka ce kyau na gare ne. Ai kaga matuƙar ta kai inda ta kai. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji da kuke karyatawa. Sai ce tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, sunan Ubangijinka ma'abocin girma da karamci, albarkatunsa sun yawaita. Aka kawo kalmar da sigar mufa'ala wacce take nuna abu yana faruwa daga ɓangarori guda biyu, tabaraka. Duk sanda sigatul mufa'ala ta zo laisa fi babiha fa innaha tadullu ala al-mubalagha, inda duk zaka samu siga da take nuna ɓangarori biyu amma kuma ba bin ne ba a gurin ɗaya ake nufi, wanda yana nuna maka isa matuƙa cikin abu. Shi yasa muka ce albarkatun sun yawaita. Kalmar yawaita din ta samo asali ne daga wannan mufa'ala da Allah ce tabaraka. To haka sunan Ubangiji yana tattare da albarka. Babu abin da ya kai sunan Ubangiji albarka. Shi yasa ake so ko menene zaka yi ka sanya sunan Ubangiji a ciki. Zaka yi karatu ka sa sunan Ubangiji a cikin karatu, ka fara bude karatunka da sunan Ubangiji. Haka nan zaka shiga gidanka, zaka fita, zaka kwanta, bayan ka tashi zaka ci abinci, dukkan wani abin da zaka gudanar na rayuwa to ka cakuɗa shi da ambaton sunan Ubangiji. Sai Allah maɗaukakin sarki ya yawaita albarka a cikin wannan abu. Da zarar ya zama na an cire sunan Ubangiji daga ko menene, to zai lalace ya tarwatse ya zama babu albarka a cikinsa. Saboda komai ana buƙatar a sa sunan Ubangiji a ciki. Zil jalali, Ubangiji ma'abocin girma, ma'abocin jalala. Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa alizu biya zal jalali wal ikram, kunacewa faɗar ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Wannan suna kunace wajen faɗarsa lokacin da kuke addu'a, babban suna ne daga cikin sunayen Ubangiji. Haka ne ya tabbata a cikin sahih Muslim da sunan al-arba'a, hadisin Abdullah ibn al-Harith an Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama idan ya gama sallah yakan zauna a gurin da yayi sallama gurgudan yadda zai ce Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ya Ubangiji aminci kai ne aminci, kuma da gare ka aminci yake. Albarkatunka sun yawaita, ka ɗaukaka ya ma'abocin girma, ya ma'abocin karamci. Haka nan ya tabbata a cikin Musnad Imamu Ahmad da kuma Sunan Ibn Majah, hadithin Anas bin Malik yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya wuce ta gaban wani mutum da ake kiran shi Abu Ayyash Zaid Ibn Samit, sai ya ji shi yana sallah, a cikin sallar sai yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta ya hannanu ya mannan ya badi'a samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Yana roƙon Allah da wannan tawassuli da waɗannan sunaye nashi masu girma. Sai manzo Allah ya ce laqad sa'alta Allah bismihi al'azam, hakika ka roƙi Allah da sunansa wanda yake mafi girma. Allazi idza du'iya bihi ajaba, sunan da idan aka roƙi Allah da shi sai ya ansa. Wa idza su'ila bihi a'ta, idan aka roƙi Allah da shi kuma aka tambaye Allah da shi wani abu sai ya bayar. Wannan yana nuna cewa waɗannan sunaye dhul jalali wal ikram sunaye ne masu daraja, masu girma. Saboda haka wasu suka ambaci waɗannan sunaye a cikin abinda ake kira ismullahi al'azam, cikin tattaunawa da malamai suke yi menene ismullahi al'azam, wasu sun faɗi waɗannan sunaye sun kuma yi hujja da wannan hadisi, wanda hadisi ne hasan sahih. shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dawwama ku dace wajen fadar ya zal jalali wal ikram alizzu bi ya zal jalali wal ikram alizzu bi ya zal jalali wal ikram. Saboda haka zamu takaita karatun mu a nan, saboda akwai bayani da zamu yi da shi ne zai biyo baya in yaso sati mai zuwa, da shi ne satin mu na karshe kafin dawo hutun sallah. Sati mai zuwa za mu fara suratul Al-Waqi'a, kafin nan akwai bayani da za mu yi dangane da senta ta Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ya kafa ya barta wadanda yanzu muke kula da ita, wannan markaz da muke so mu yi wa ‘yan uwa bayani a kansa. Markaz ne wanda shi marigayi Allah ya ji ƙansa da rahmarsa ya kafa shi a wancan lokaci, aka sa masa suna da Islamic Documentation Center, wato cibiyar tattara ayyuka na ilimi wanda shi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya yi a rayuwarsa. Allah da ikonsa kafa wannan cibiya da ya yi, ya yi ta a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa kafin ya bar duniya da ‘yan watanni kaɗan, kamar Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa cewa akwai buƙatar ya yi wannan. Ya ci gaba da cewa fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji da kuke karyatawa, sai ce tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, sunan Ubangijinka ma'abocin girma da karamci albarkatunsa sun yawaita. Aka kawo kalmar da sigar mufa'ala wacce take nuna abu yana faruwa daga bangarori guda biyu, tabaraka. Duk sanda sigatul mufa'ala ta zo laysa fi babiha fa innaha tadullu ala al-mubalagha, inda duk zaka samu siga da take nuna bangarori biyu amma kuma ba bin ne ba a gurin sai ake nufi, to wanda yana nuna maka isa matuƙa cikin abu, shi yasa muka ce albarkatun sun yawaita. Kalmar yawaita din ta samo asali ne daga wannan mufa'ala da Allah ce babu abinda ya kai sunan Ubangiji albarka, shi yasa ake so ko menene zaka yi ka sanya sunan Ubangiji a ciki, zaka yi karatu ka sa sunan Ubangiji a cikin karatu, ka fara bude karatunka da sunan Ubangiji, hakanan zaka shiga gidanka, zaka fita, zaka kwanta, bayan ka tashi zaka ci abinci, dukkan wani abinda zaka gudanar na rayuwa to ka cakuɗa shi da ambaton sunan Ubangiji, sai Allah maɗaukakin sarki ya yawaita albarka a cikin wannan abu. Da zarar ya zama na an cire sunan Ubangiji daga ko menene to zai lalace ya tarwatse ya zama babu albarka a cikinsa. Saboda haka komai ana buƙatar a sa sunan Ubangiji a ciki. Zai jalali Ubangiji ma'abocin girma, ma'abocin jalala. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa alizzu biya zal jalali wal ikram, kuna ce wa faɗar ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, wannan suna kuna ce wajen faɗarsa lokacin da kuke addu'a, babban suna ne daga cikin sunayen Ubangiji. haka ne ya tabbata a cikin sahih muslim da sunan al-arba'a hadisin abdullahi ibn al-harith an aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama idan ya gama sallah yakan zauna a gurin da yayi sallama gurgudan yadda take allahumma anta salam wa minka salam tabarakta wa ta'ala ya zal jalali wal ikram ya ubangiji aminci kai ne aminci kuma da gare ka aminci yake albarkatunka sun yi wanda ka daukaka ya ma'abucin girma ya ma'abucin karamci hakanan ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad da kuma sunan ibnu majah hadithin anas bin malik yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya wuce ta gaban wani mutum da ake kiran shi abu ayyash zaid ibnu samit sai ya ji shi yana sallah cikin sallar sai yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram yana roƙon Allah da wannan tawassuli da waɗannan sunaye nashi masu girma sai manzo Allah ya ce laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam hakika ka roki Allah da sunansa wanda yake mafi girma alladhi idha du'iya bihi ajaba sunan da idan aka roki Allah da shi sai ya ansa wa idha su'ila bihi a'ta idan aka roki Allah da shi kuma aka tambaye Allah da shi wani abu sai ya bayar wannan yana nuna cewa waɗannan sunaye zul jalali wal ikram sunaye ne masu daraja masu girma saboda haka wasu suka ambaci waɗannan sunaye a cikin abinda ake kira ismullahi al-azam cikin tattaunawa da malamin suke yi menene ismullahi al-azam wasu sun faɗi waɗannan sunaye sun kuma yi hujja da wannan hadisi wanda hadisi ne hasan sahih shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku dawwama ku dace wajen faɗar ya zal jalali wal ikram alizzu bi ya zal jalali wal ikram alizzu bi ya zal jalali wal ikram saboda haka zamu takaita karatunmu a nan saboda akwai bayani da zamu yi wanda shi ne zai biyo baya in yaso sati mai zuwa wanda shi ne satinmu na ƙarshe kafin a dawo hutun sallah sati mai zuwa zamu fara suratu al-waqi'a kafin nan akwai bayani da zamu yi dangane da senta ta Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ya kafa ya barta waɗanda yanzu muke kula da ita da muke so mu yi wa 'yan uwa bayani a kansa markaz ne wanda shi marigayi Allah ya ji kansa da rahmarsa ya kafa shi a wancan lokaci aka sa masa suna da Islamic Documentation Center wato cibiyar tattara ayyuka na ilimi wanda shi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya yi a rayuwarsa Allah da ikonsa kafa wannan cibiya da ya yi yayi ta a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa kafin ya bar duniya da 'yan watanni kaɗan kamar Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa cewa akwai buƙatar ya yi wannan ya sabar da wani abin da zai tsare ayyukan nan da ya yi a tsawon shekara 13 bayan dawowarshi daga karatu a jami'ar musulunci wannan cibiya da ya kafa wanda ofishinta yana nan a Dorayi sun yi zamansu na farko ranar Alhamis 27 ga watan 7 a shekara ta 2006 wato bara kenan a bara suka fara zama suka fara tattaunawa akan yadda za a rubuta tafsiri cikin harshen Hausa ta hanyar amfani da darussan da ya gaddamar na tafsiri a tsawon shekarun da ya yi yana tafsiri sannan kuma abi sauran ayyukansa da ya yi karantarwa na littattafai da laccoci da fatawoyi su ba a ga yadda za a alkinta su a tsare bayan an yi wannan zama ya zaɓi wasu 'yan uwa waɗanda aka ci gaba da wato tattaunawa akan yadda za a yi bayan dawowa ta da karatu ya tattara wannan shugabanci cibiyar sai jingina mu. Sai ya tattara ya janka mu, ya ce shi kansa zai zama memba ne a cikin wannan tafiya, wanda aka fara rubuta tafsiri, wanda har an kai kimanin aya ta 170 da wani abu ne ina jin kafin rasuwarsa. To bayan rasuwarsa muka ga cewa dole ne wannan abin da ya dora mana, muka cewa ba mu bar shi ya salwanta ba, haƙƙinsa ne a kanmu mu ci gaba da wannan aikin da ya niya na alkhairi, musamman ma da mu aka fara shi. To bai kamata ba bayansa kuma mu tattara mu watsar, kowa ya kama gabansa, kowa ya kama harkar gabansa. Wannan ta sa bayan ‘yan uwa an yi zauna an yi mitin, aka ga cewa ya kamata mu ci gaba da wannan aiki, mun yi ta zama a kai a kai da waɗanda shi Sheikh Ja'far ya saba zama da su don yin wannan aiki, wanda kuma muka tsara yadda ayyukan za su ci gaba a su inganta, a fito da su cikin kyakkyawar sura waɗanda za su nuna matsayi na shi Sheikh Ja'far a cikin wannan al'umma tamu. Akwai tafsirinsa bayan rasuwarsa na ci gaba da sa ido akan wannan harka, wannan aiki na tafsiri a yanzu haka yana ci gaba, babu abin da ya dakata. Muna zama da ɗan uwa Malam Ya'udatti, wanda daman da shi ne suke zama suna rubutawa, to muna zama da shi ɗan uwa Malam Ya'u, ana jiyo dukkan tafsiran da ya yi, shi Malam Ya'u zai jiyo ya rubuta akan takarda gaba ɗaya, ya zo na bashi wasu awowi a mako, wanda zai zo gida ya same ni, mu zauna yana karantawa, domin abin da ake faɗa da baki ba daidai yake da abin da mutum zai zauna yana rubutawa. A cikin abin da zaka faɗa da baki akwai abin da in an zo rubutu ba sai an faɗe shi ba, kamar yadda kuke jin irin wannan bayani da take, akwai abin da ba za a faɗe shi a rubuce ba, amma mai sauraro zaka iya gaya masa shi. To saboda haka irin waɗannan abubuwan da ba za su fito a rubuce ba, ko kuma a'a wani abin da ya jawo aka faɗe su, abin kuma ya zo ya wuce, bai kamata a zo tafsiri a faɗe su ba, to sai a yi ƙoƙari a cire su, don ba su dace da tafiya da rubutu ba. Misali za mu yi, ana cikin tafsiri sai batun tazarcen Obasanjo ta taso, sai aka yi wa jama'a bayani irin halin da ake ciki, kaga ba za a zo kuma ana tafsirin suratul baqara ba kuma a kawo maganar tazarci, kaga ba zai yi ba, amma a can wajen tafsirin tazarcen taso. To irin waɗannan abubuwa duk za a cire su. Sannan kuma ginin magana ita kanta ta baki ba daidai take da ta rubuce ba, sai ma ta rubuce tana da ka'idojinta. A lokacin da kake magana da baki za ka iya maimaita abubuwa, ka faɗa ka lalata saboda mai sauraron ka ya rike, amma ba za ka zo a rubuce ba kai ta lalata waɗannan abubuwa. Saboda haka waɗannan ma za mu rage, sannan wasu jumlolin za su wadatar daga wasu, sannan wasu bayanan za a yi su a wata biyu da suka wuce, wani abin ya dawo ya sa a sake maimaita su, a rubuce ba za ka yi wannan ba, sai ka haƙura da na farko, inda suka maimaitu sai ka cire. To da kuma shi kansa abubuwan da za a faɗa da suka shafi hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko maganganu na malamai, muna ƙoƙarin ya kasance in hadisai ne an koma tsotsuwarsu ta farko, Bukhari ake duba Bukhari a tabbata cewa a hadisin an kawo shi cikakke yadda zai bada cikakkiyar ma'ana, ta yiwu a lokacin da yake faɗa ya taƙaita wasu abubuwa saboda su yake buƙata a lokacin. To amma a rubuce ba a san irin wannan, ana so ka kawo abin yadda yake, ta yiwu lokacin da yake fassara hadisin yana haɗawa da sharhi, kamar yadda kuke gani ana fassara hadisi kuma ana haɗawa da sharhi, in ka tashi faɗarsa a rubuce kuma ba za ka takuɗa shi da sharhin guri guda ba. To duk wannan sai an zo an yi aikin taci hadisin an rere fassarar ita kadai, in ya so in akwai buƙatar sharhin sai ya zo daga baya. To duk wannan aiki ne, sannan kuma shi kansa hadisin idan aka ce Bukhari ko Muslim, to yana buƙatar ɗalibi na ilimi ka ce masa ai a cikin Bukhari ma shi ne hadisi mai namba ta kaza da kaza da kaza, yadda in yana so ma ya ƙara tabbatarwa in ɗan jayayya ne sai je ya duba. Kaga wannan yana buƙatar shi ma a koma littattafan, in an ce wani malami kaza ya faɗa a littafinsa, a koma a duba a faɗi shafin da ya yi maganar ma, saboda kada ka tsaya ka yi jayayya. To duk wannan abubuwa ne da ake yin sa a rubuce, idan aka rance ne ba sai an yi su ba, to yana daga cikin ayyukan da muke yi da ma wasu bayan abinda ake yi na editing din Hausa, ta kanta Hausa din akwai Hausa standard wanda da ita ce ake rubuce-rubuce, ba ita ce Hausa baka da muke magana da ita ba. In ana fito da abu a rubuce cikin Hausa a duniyar ilimi, to yana buƙatar ya cika waɗannan sharuɗa. Don haka akwai ƴan uwa waɗanda sun ƙware a wannan sashi, akwai wanda ya yi digiri uku ma muna tare da shi, kuma ya nuna 100 bisa 100 zai taimaka wajen ya ga cewa an yi aikin gyaran Hausa ɗin gaba ɗaya. ‘Yan uwa waɗanda muke tare da su, wallahi mu muka san irin aikin da suke yi. Aikin yana da wahala. Akwai kitabun tauhid wanda tun lokacin margaye aka fara rubuta shi, lokacin da muka zo muka karɓe shi za mu ci gaba da aiki, wallahi aikin sai da ya dawo mana ɗanye shatab. To amma Allah da ikon sa yanzu ya kai matakin da ya wuce wajen masu shigarwa, wajen masu sashi a kwamfuta, wajen mai yin nazari akan ginin Hausa ɗin, har ya zo matakin ƙarshe wanda shi ne matakin da ni kuma zan duba wasu ƙa'idoji da gyare-gyare na ilimi kafin a kai ga fito da shi a matsayin littafi. To haka sauran ayyukan marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba za mu basu su salwanta ba, irin wannan aikin za mu yi musu ɗaya bayan ɗaya mu fito da su. Tafsirin Alkur'ani yana da girma kuma yana da wahala, wanda yake muna yi tare da shi Malam Yaku shi zai iya gaya maka irin wahalar da muke sha idan muka zo muka zauna lokacin da ake karantowa, a ga cewa ya za a zuba shi ya zama zubi na rubutu ya dace da mai karatu Bahaushe wanda zai karanta ya amfana. Za ga wahalar da muke sha sai mu zauna awa 2-3 bai wuce mai aya 3-4-5 ba. To wannan ta sa muka ga ya kamata mu ɗauko juzu'u tabara a fara fitowa da mutane wannan a matsayin alakuru su fara gani wannan aikin. Saboda haka a yanzu maganar nan da muke mun gama fito da shi daga cikin kasuwa gaba ɗaya, mukan zo mu samu wata wani matsala haka, akwai tafsirin Kano, akwai na Maiduguri, to kaga dole ne mu ji wannan ta yadda za mu ga meye a nan babu a nan, meye a nan ya fi na nan, sannan mu yi ƙoƙarin shigar da su zama abu ɗaya. To duk wani aiki ne gaskiya mai wahala, wanda yake yin sa shi ya sani, kuma samarin da suka yi wato balantiya da lokacinsu kuma suke yin abin fi sabilillahi, wato abin a jinjina musu ne gaskiya. Muna yin tarurruka akai-akai wajen wannan aiki din. Yanzu abin da yake gabanmu akwai fito da shi wannan tafsirin juzu, amma saboda wancan tafsirin Baqara din zai ɗau lokaci, a tafsirin Alkur'ani din zai ɗau lokaci, saboda abu ne dole a tsaya a yi shi da nutsuwa, littafin Allah ne, ba abu ne da za ka yi shi haka baraba ka fito da shi ba, wai magana ce ta kasuwanci ne, magana ce ta a fito da wannan ilimin, kuma a fito da shi cikin kyakkyawar siga wacce za ta tsare martabar shi Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Mun ji daɗi yadda ‘yan uwa suka ba da haɗin kai wajen ba a shiga rubuce-rubuce, wannan ya ciro wannan lacca ya zuba ya ce mun samu haɗin kai ƙwarai wajen masoya wannan tafiya ta sunna, ba a yi wannan ba sawa'un a nan Kano ko a wasu jihohi iya sani na. To sannan idan aka gama da abin nan wannan zai ɗau lokaci, sai haka za mu fara da tutu tabara wancan, kuma muna ci gaba da yinsa a hankali idan ya kai inda za mu iya fito da bolon guda wanda zai ɗauki kimanin misali shafi 400 zuwa 500, sai a fito da shi a buga, sai ya dinga fitowa haka jerin gwano ɗaya bayan ɗaya har lokacin da zai kammala cikin adadin da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya so ya ga ya kammala. Sannan bayan wannan akwai kitabun tauhid wanda na ce muku shi ba yanzu a kusan aikinsa ya yi, mun ci ƙarfin aikinsa gaskiya, mun ci ƙarfin aikinsa, kuma ‘yan uwa ba su nuna gajiya wasu a kai ba, ganin yadda suka yi aikin. Ni kai rana karɓi kitabun tauhid yanzu da wani lokaci da shi nake yawo a mota, da shi nake yawo, duk inda na samu ɗan sarari in zauna ina karantawa, ganin mu ga cewa wannan aiki an yi shi ya samu fitowa. Sannan bayan wannan akwai kashfus shubuhat wanda shi ma muna ƙoƙarin a fito da shi, bayan an zauna an tace shi ya zama littafi standard wanda ko ina duniya za ka iya watsa shi. Sannan bayan wannan akwai sifatus salat, ita ma muna so mu mata wannan aiki. Akwai ahkamul jana'iz, muna so mu masa wannan aiki. Already ma an fara, dan wasu kamar 40 hadisan shi an kusa ma gama shigar da shi. an kusa gama shigar da shi a computer. To wannan center, sannan kuma akwai aikin da ya shafi lafcoci da fatawoyi da kuma huduba. To su wannan za mu dauki, ba za mu dauki lacca guda ɗaya kawai mu fitar da ita ba, ko guda biyu mu fitar da su, a'a, za mu duba akwai lacocin da suke tafiya suke bayani akan aqida, aqida zalla. To za mu tara su mu dunkule su guri guda. In ka ga bolum na farko, na biyu, na uku, da aqida ne, duk inda ka buɗa ci kawai magana da aqida ce. Mu gama da wannan sai mu zo mu ɗauki wanda suka shafi ibadat, su sallah, azumi, zakka, duk abin da ya shafi wannan ɓangaren shi za mu tara. Sannan kuma mu dunkule waɗanda suka shafi mu'amalat, sannan mu dunkule waɗanda suka shafi akhlaq, da zamana sun tafi cikin tsari. In ka zo ka jera abin a gabanka, za ka san waɗannan suna magana akan mu'amala, wannan suna magana akan aqida, wannan suna magana akan. Haka muka ga an yi wa manya-manyan malamai da suka yi shuhura a duniya suka yi wa musulunci aiki. Irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, su Muhammad Ibn Abdul Wahhab, irin su Ibn Baz, irin su Ibn Uthaymeen, wanda yanzu ana yin na Sheikh Nasiruddin Al-Albani. To haka shi ma muke so ayyukan da ya yi musu irin wannan tsari ya zama ya tafi bai ɗaya da sauran ire-irensa malamai da suka yi wa musulunci, suka yi wa al'ummarsa aiki. Haka nan su ma hudubobi irin wannan tsarin za mu yi musu, kowace ta tafi da 'yar uwarta. Sannan kuma lakcoci su ma mai musu irin wannan tsarin. To su ma wani aiki ne dankare a jibige mai zaman kanshi a Maiduguri. Na samu wanda yana sun tara kasu suka tambayoyi kawai, ya ce min yana da sama da kasin 40. Baga a zauna a ji su, a kofi su, a zauna a bi a tace su, a zauna a bi a haɗa kowace da 'yar uwarta. Wannan shi ma wani aiki ne wanda ba ƙanƙani ba. Sannan bayan aikin da za a yi musu wajen komawa a bibiye su ta fuskar ilimi, shi ma wannan aiki ne mai zaman kansa. To bayan wannan, har ila yau yana daga cikin burinmu mu buɗe shafi a yanar gizo-gizo, internet, wanda waɗannan ayyuka da za mu yi za mu iya shigar da su kuma duk duniya, duk inda mai jin harshen Hausa ko kuma harshen Turanci da za a iya mai da yaren abin nan a ciki, zai iya karantawa a ko'ina yake a duniya ya karu. Wani yana daga cikin burin wannan cibiya da ya bari, da shi kansa yana daga cikin gurin su lokacin yana da rai a yi wannan ɗin. Saboda wannan guri na shi, insha Allah za mu cika shi. Mun ƙaddamar da wannan center ɗin a Maiduguri, wanda 'yan uwa na Maiduguri muka samu wasu suka saya mana kayan aiki, wasu computers waɗanda yanzu da su ake ta ƙoƙarin shigarwa, wasu suka ba da tallafin kuɗi wanda da su ake ta aikace-aikacen yau da gobe. Sheikh Ja'far Mahmud Adam kafin ya rasu ya buɗe wa abin office, yana da a cikin masallacin abin nan center ta Dorai, wanda duk yake sallacin zai ga wani office a gefe, wani lokaci zai ga ɗan Asabar haka muna meeting. Ya yi ƙoƙari ya shirya gurin da kujeru da komai ya sa masa. To kusan wannan shi ne office na cibiya ɗin. To a nan kayan aikin mu galibi suke, wanda wasu mun same su ta hanyar deputy gwamna na Borno State ya taimaka mana da wasu kayan aiki, Allah ya saka masa da alkhairi. To nan muka so mu fara gabatar da cibiyar, amma Allah bai nufa ba. Allah ya riga ya yanke hukuncin a Maiduguri za mu fara gabatar da ita. Saboda shirye-shiryen da muke yi na buga pamphlet wanda yake ɗauke da bayanin center ɗin a wannan lokaci bai kammala ba, kuma sai azumi ya kama, sai muka ga su can mu ce sai kuma baɗi za mu je mu kai musu bayanin abin da ake ciki, ya yi jinkiri ƙwarai da gaske. Don haka sai muka fara ta can. Nan Kano ta zama ta biyu, duk da cewa ana hangen cewa watakila can ɗin ma Malam Jafar nauyinsa ya fi, wato ya fi ƙarfi a can sama da nan, ya fi nauyi a can sama da Kano. Wannan 'yan Maiduguri suna jin wannan, kuma akwai masu goyon bayansu a cikin 'yan Kano ɗin ma. Saboda haka ba wani abu bane don an fara ƙaddamarwa ta can ɗin. Amma duk da haka ne Kano, Allah maɗaukakin sarki ya nufa, yanzu muka samu gabatar da wannan bayan mun gama dukkan abin da za mu yi. Akwai kwamiti da ita center ta kafa, waɗanda su ne za a tuntuɓa yayin da ake buƙatar ba da tallafi ga ita wannan center ɗin. Akwai Dr. IG Ahmad, wanda kowa ya san shi a tafiyar sunna a Kano. dattijo ne wanda baya wasa baya ja da baya durin tsi tare da shi yake shi ne shugaba chairman na wannan committee din akwai Malam Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa shi ba sai ayi muku bayani ba ba bukatar bayani to banda shi kuma akwai Malam Abba Koki shugaban majalisar ta'awun wanda shi ma yana shiki shi ma baya bukatar ayi bayanin sa banda shi akwai Dr. Abdullah Saleh Pakistan shi ma yana daga ciki sannan kuma akwai Alhaji Umar Sarkin Yaki Sarkin Yakin Sunna yana daga ciki bayan sa akwai Zunnurai Barista Usman Zunnurai wanda shine lawyer mu da yake bibiyar dukkan harkokin da suka shafi shari'a a cikin wannan tafiya ta sunna shi ma yana cikin wannan committee akwai Alhaji Kabiru Barkun daya daga cikin ƴan asarar da'awa wanda su suke daukan dawainiyar abin da ya shafi yada karatuttuka a kafofin watsa labarai na Sheikh Ja'far da sauran ƴan uwan sunna shi ma yana daga ciki rubutun abinda na aka rubuta baya gabana ina jin dai waɗannan su ne waɗanda suke cikin wannan kwamiti duk wanda yake buƙatar taimaka ma wannan aiki na musulunci to yana iya tuntuɓar wasu daga cikin wannan sannan bayan wannan akwai wasu ƴan uwa akwai wani wanda ya taɓa min waya ina tafiya da jimawa yake cewa ya karanci sha'anin sarrafa kwamfuta don haka zai yi balantiya da irin wannan ilimi da Allah ya bashi wajen ya taimakawa aiki ya bugo ina cikin halin tafiya ban yi saving ɗin wayarsa ba don haka ban riƙe sunansa ba ban kuma riƙe wayarsa ba na rasa yadda zan yi in gan shi in ce da shi ya zo ya ba mu gudunmawa wannan aiki ne namu na gaba ɗaya kowa ya jera da ruwa da tsaki a ciki domin aiki ne da ya shafi da'awa ɗin ya shafi addinin ya shafi musulunci ya shafi ilimin gaba ɗaya ba aiki ne na wasu ƴan tsirari ba duk da cewa wasu za su zama wakilai a ciki to duk wanda Allah ya bashi wata baiwa wanda zai iya taimakawa aikin da wannan baiwa da Allah ya bashi to ba za mu hana shi damar ya zo ya nuna wannan ba wajen taimakawa wannan aiki ɗin Allah maɗaukakin sarki ya samu dace shi wannan ɗan uwa idan ya zo wajen wannan guri ya je abin da sai sake nema na ta waya domin mu yi magana da shi daga cikin irin bukata ta gaggawa da ita wannan cibiyar da take bukata akwai computer desktop computer da ake ajewa akan teburi ɗaya ce shake ya bar mana wanda ita ma irin tsohuwa ɗin nan ce ta ɗan jima ta ɗan sha wahala saboda wasu ayyukan aka zo yi sai ana cin kwakwa saboda haka ita ma an samu canjin ta yana daga cikin abin da wannan aiki yake bukata don haka kofa a buɗe take ga duk wanda zai taimaka cikin waɗannan da muka ambata ƴan committee wanda duk aka tuntuɓa zai zama wakili ne na wannan santa da irin ayyukan da za ta yi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayyukan da za mu yi na alkhairi cikin mizanin ladanmu shi kuma Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ya bar wannan shuka Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata albarka ya sa ta yi yabanya ya sanya ta game ko ina da ina Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ƙarfin ikon yin wafa'i ga wannan aiki وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين